吧唧，没养口呀。怎么阿斯拉姆阿雷库姆阿斯斯拉姆阿雷库za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni bakwai na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. A zauren namu na farko da ya mai da hankali kan kalubalen tsaro, muna tare da gwamnan jihar Katsina Dikurata da na jihar Kaduna Obasani da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. Ku biyo mu a cikin shirin. Wai abu bane cewa Najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Sai dai abin da mutane ke son sani shine shin me shugabannin da suka zaba suke yi domin shawo kan wannan kalubalen. Yanzu haka a dakin gabatar da shirye-shiryen namu muna tare da gwamnonin wasu jihohin Najeriya domin sanin abin da suke yi don shawo kan waɗannan kalubale. Daga cikin su akwai gwamna Dikurada na jihar Katsina wanda kuma shine shugaban dandalin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya. Haka kuma muna tare da gwamna Obasani na jihar Kaduna wanda kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dattawan Najeriya. Sai kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara wanda shi kuma ba bako bane ana Amurka, kasancewar yayi aiki a ofishin jakadancin Najeriya dake nan Washington DC. To muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin.
Assalamu alaikum.
Haka kuma muna tare da wasu ƴan Najeriya mazauna nan Amurka a cikin wannan zauren namu waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu. Muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zauren. To idan na fara da kai gwamna Dikurada, abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar Najeriya to abu na farko da ke zuwa zuciyan ƴan ƙasar ko kuma jama'a shine wato rashin kalubalen tsaro dake addabar jama'a. Kwanan nan mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Nuhu Ribadu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, har yake cewa ba sauran wani mutum ko daya dake hannun ƴan ta'adda. Ya kuka ji wannan kasancewar kowa na son ya ji wannan labarin kama abin farin ciki ne cewa an sami nasara, shin ya kuka ji da wannan labarin?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah, kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya, gaskiya ne ba gaskiya bane ba, amma saukin da aka samu bai kai matsayin da za a ce ba sauran wani mutum a hannun ƴan ta'adda. Mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan, kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya zamu mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro, domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwan mu. Da haka muka ga cewa ƴan ƙauyukan ne ya kamata mu ɗauke su mu horar da su mu sa su cikin harkar tsaron nan domin su taimaka ma conventional security da muke da su a ƙasar nan. Wanda mun yi wannan mun ƙaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar Katsina, suna gudanar da ayyukansu. Sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gwargwadon abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su, kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar Katsina. Zai iya cewa kashi 60 zuwa 70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta. Matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi, saboda an matsa ma ƴan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe. So su ma abinda suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyinsu ruga. To wannan shine matsalar da muke. To da kaga an kai haka, to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan, jikin mu bai sanyi ba, amma kuma su sun san abin da suke ji. Kuma in ka tambaye mutanen da ke wannan ƙauyukan, su sun san irin kokarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan. Muna dai fata cewa ba da dadewa ba, wannan dauke-dauken mutanen kashe al'umma ba dalili kore dukiyoyinsu zai zo karshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in ne aiki in Zamfara ba ta yi ba ko Kaduna ba ta yi ba ko Zamfara ko Sokoto ba ta yi ba kamar aikin baban giwa ne amma sa'ar da muka yi duka gwamnonin nan mun hada kanmu muna yin aiki iri daya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo karshen matsalar tsaron nan a jihohinmu.
Na'am, to a gwamnati Obasani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda sace-sacen dalibai na baya-bayan nan kuri da aka yi da sauransu. A nan wani irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba?
To alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da aka yi na makaranta in ka kula za a ga cewa a tarihin ƙasarmu na Najeriya wannan kusan shi ne na farko da za a ce cikin kwana 16 da dan Allah yaran mu sun dawo gida. Kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar Kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su SSS don mu tabbatar da mun kare makarantunmu. Ko da aka ɗauki yaranmu mun yi ƙaƙon ƙoƙari muka cewa me za mu tabbatar da cewa cikin ƙanƙanin lokaci an dawo da yaran nan. To zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan Katsina ya faɗi duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa wato jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar Kaduna mun ɗauki kamar 7,000 kuma mun horar da su mun sa su ta ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda. To ganin haka ne ma ya sa ku da aka ɗauki yaranmu cikin ƙanƙanin lokaci muka tsatsayin da kamar ga cewa an dawo da su. Na ɗaya kenan. Na biyu kuma kamar yadda ka sani harkar tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsayin da kamar ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu da waɗanda suka san irin dajujjukan da muke da su. Kuma kamar yadda gwamnan Katsina ya faɗi mu Kaduna da Zamfara da Katsina muna da border. So abin da muke shi ne mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare. Amma babbar nasara da muke samu shi ne mun tabbatar da cewa al'ummarmu da suke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkar tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai ya sa hannun shi ba jami'an tsaro ba. Amma a yau ɗin nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan mu gabaki ɗaya.
To bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga sun ɗora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta Zamfara. Za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun samu kansu mafita kenan?
Kamar yadda ka sani matsalar tsaro kusan ta wuce shekara 10 mun same ta ne a jihar Zamfara. Amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun ceci al'umma kuma muna bakin ƙoƙarinmu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace ƙaramar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare. Abinda ka faɗa haka ne, akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su basu su yi noma. Wannan gaskiya ne. To amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa mun yi abin da ya kamata mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake ɗora. Wannan akai muke kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara.
Masu saurare, saboda ƙarancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyeleji kuma dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar tattaunawar da kuma Dadi Balawaye da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyanna ke muku sallama daga Washington DC.